يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma, shirin da yake ba ku dama da mu aiko da tambayoyin ku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455. Ko kuma cikin adireshin email na fatin rahma a yahoo.com da kuma chatin fatin rahma da dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna ladi ne 6 ga watan Rabiul Thani na shekara ta 1442. Majira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 22 ga watan Nuwamba na shekara ta 2020. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, inda ko da yaushe yake samun dama don amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana na Sidi Sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo. Akram kula, barka da zuwa.
Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullah.
To kai tsaye yau zamu shiga cikin tambayoyin ne, inda malam zamu fara da tambayar wata baiwa Allah da take cewa tana cikin matsala sosai don mahaifinta ya nemi cewar sai ya sa ta amugwar hanya ta sabo kasancewar yaki aurar da ita, kuma ya ce sai ta samu karatu na diploma wanda kuma kusan shekara 5 kenan bata ma samu ba. Tace yanzu haka shekarunta sun kai 24, kuma ita aure take sanyi kuma bai, tace matsaloli sun faru ga yayyanta mata wanda su ma sai da suka kauce hanya kafin ai musu auren. Saboda haka tace ta bude hanyoyin da suka kamata na shari'a wajen neman shawarwari na malamai domin ganin sun yarda iyayen nata an aure da ita, amma kowa tsoro yake wa shi mahaifin nata magana akan wannan batu. To shi take so malam da Allah a taimaka ai jan hankali domin kada rayuwarta ta lalace.
Babu shakka wannan uba ne da bai san amanar da take kansa ba. Ya'ya da Allah subhanahu wata'ala yake bawa mutum amana ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi a wuyansa, kuma ya umarce shi da cewa ya kiyaye wannan amana da Allah ya bashi. Kai ya ci amana, kai ya bar wannan amana da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya tsozarta. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kawunan ku da iyalanku daga shiga wuta. Sauraka duk mutumin da zai wato yayi sanadiyar wani daga cikin iyalinsa, matarsa ko ɗansa ko ƴarsa, ta fada cikin wani abu na saban Allah wanda har zai kai ta wuta, to babu shakka wannan ya saba waccin umarni na Ubangiji subhanahu wataala. Shi ma kuma in ba Allah subhanahu wataala ya sunfe shi da tuba ya gyara ba kafin komawa ga Allah, to shi ma zai shiga wuta din. Wato ba za su shiga wutar su kadai ba, har shi sai ya shige ta. Saboda haƙƙi ne nasu na tarbiyantar da su, na ya ba su kulawa ta yadda za su zanto sun zama mutane na ƙwarai, sun zama mutane na ƙwarai waɗanda al'umma za ta yi alfahari da su, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su. Uba ya hana ƴarsa yin aure bayan lokacin aurenta yayi, wani ya saba wa umarnin Allah da yake cewa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum, ku aurar da mutanen ƙwarai daga cikinku, da mutanen ƙwarai daga cikin bayinku maza da mata. To har ta bawanka da yake ƙarƙashinka ko baiwarka da take ƙarƙashinka lokacin da ake bautar, Allah ya umarci cewa idan lokacin auren su yayi, to ku bar su su yi aure, ku taimaka musu wajen yin aure. To bare kuma ƴarka da Allah subhanahu wata'ala ya danka ta a hannunka kyauta kuma kuma ka barta har ta shiga cikin wani hali saboda wasu abu na san zuciya ka ce wai sai ta yi diploma ko sai ta yi degree sannan za ka yi mata aure alhalin tana buƙatar auren nan tana son auren nan za ta iya fadawa cikin wata halaka to abu shakka wannan ba uzuri ne a wajen Allah ba na tabbata kai ma ba za ka je ka ce wa Allah ai ban yi mata aure ba saboda ina so za ta yi diploma ko ina so za ta yi degree ko wani abu ba karatun diploma ko degree ko wani abu wanda ya shafi karatun duniya ba ko karatu ko sauka alkur'ani ka ce ba za ka yi mata aure ba sai ta sauke alkur'ani wannan Allah sai ya kama ka kan wannan saboda sauke alkur'ani wani abu daban yi mata aure kuma wani haƙƙi ne daban shi ma to ballantana kuma wani abin da ba wannan ba wani abin da bai wuce a ce ta samu wani abu na sana'a ta san ya za ta kula da kanta da sauransu amma ba wani abu ne da Allah ya wajabta mata cewa dole ta san shi ba in ba ta san shi ba za a tabbaye ta shi a kabarinta ko in ta je lahira da shi za ta shiga aljanna ka ce sai iyarka ta yi wannan sannan za ka yi mata aure babu shakka wannan ka shiga haƙƙinta kuma duk abin da ta fada ciki na saban Allah kana da kamasho a ciki matukar za ta saba wa Allah to kana da kamasho a ciki Allah ba zai kyale ka haka nan ba saboda haka wannan ba daidai bane kuma wannan ba uba bane na kwarai wannan ba uba bane na kwarai ita wannan da take cikin wannan matsalar tilas ne ga dukkan waɗanda za su iya yin wani abu na su cece ta to su yi sawa'un waɗanda suke dangin shi uban ko dangin uwar ko wasu wanda suke aminan uban wanda za su iya shiga cikin matsalar dole ne su shiga domin taimaka mata ne ceto ta ne daga halaka baya halatta ga dan uwanka zai iya fada cikin halaka kuma kana da ikon ceto shi ka kiya ce kana jin tsoron wani ko ba za ka iya masa magana ba da sauransu wannan duk ba hujja bace a irin inda aka san darajar aure aka kuma san girman sha'anin wato laifin zina ko kaucewa hanyar Allah wannan yarinya shugaba wanda yake da iko shine zai karbi walicin ta koda shi uban yaqiya ce sultan wali wa malla waliyala duk wanda ba ta da wali sultan mai iko shine zai zama shine waliyin ta saboda haka wajibi ne a ceto ita wannan yarinya shi kuma uban idan wanda yake jin abin da muke faɗa ne to wajibi ne ya koma ga Allah subhanahu wataala ya tuba ya kyale yarsa ta yi aure ya aurar da ita ga wanda yake kofi'i wanda ya dace ta aura domin ya tsirar da ita addininta idan so in shi mijin da ta aura yana so ta yi diploma ta yi degree na biyu ta yi degree na uku wannan kuma ganin damansa ne ya ga cewa zai iya bata wannan kulawa zai iya bata wannan kariya har ta samu wannan kuma kai dai kafin da ka sauke haƙƙin da ke kanka amma baka da hujja a gurin Allah ƴaƴanka su rika shiga cikin wani hali saboda wata san zuciya da wani abu na arnanci da mutum zai kudurce a cikin zuciyarsa irin wannan
sai wannan shi kuma yake cewa malam menene hukuncin magidancin da yake son yin gwaninta ga wasu na waje amma kuma cikin gidansa ba su wadata ba
to ban san me take nufi da yake so ya gwaninta ba kana so yana zina son ya kyautata wa mutane wannan ba wani abu bane idan mutum ya zanto mai kyautata ma wasu mutukar dai bai tozar haƙƙin iyalansa ba inda zai ba su ci da sha sauke nauyin da yake kansa wannan shine abin da yake wajibi a kansa kasancewar yana yawan kyauta a waje yana kyautata ma wasu wannan ba laifi yayi ba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala yana cewa wajadaka a'ilan fa aghna ya same ka baka da komai ya wadatar da kai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rayuwa ta wadata amma kuma sai ayi kwana uku a gidansa ba a dore tukunya ba kamar da Aisha take cewa wani kuma zai zo ya ce yana so a bashi annabi ya shiga nemo ya bashi wannan ba yana nuna ya tozarta iyalansa ba ko yayi gwaninta a waje saka matan su ne da ganin cewa dan mutun yana da kyauta su watakila baya musu kyauta zai aje musu abinci da abin sha da duk bukatun su amma ko baya dauka kudi ba su kyauta amma kuma watakila aje shi can yana ba wasu kyauta wannan ba wani abu bane da har za a ce yana nuna gwaninta a waje amma in ya zanto zai tozarta waɗanda suke karkashin sa wato iyalansa ba su samu kyakkyawan abinci ba ko baya ba su abinci a yadda zai ishe su kuma yana dauka yana kaiwa wani guri to wannan ba daidai yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul ya ishi mutun laifi ya tozarta wanda yake daukan alhakincin sa da shin sa wato ya ishe shi laifi ya zanto ya watsar da shi bai kula da cin sa da shin shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ibda bi nafsika thumma biman ta'ul in kana da abu to ka fara da kanka sannan da wanda nauyin ka yake hannunsa aiki karkashin sa sune iyalanka to in dai abu ya zanto a yali su ba su isi bai ishe su ba suna bukata to su za a fara bawa sai in an gama da su sannan a je gaba in an riga an ba su to kuma wannan baya hana a yi ihsani ga waɗanda suke waje
to sai tambaya ta gaba ita ma kusan tana kama da wannan da yake cewa menene hukuncin magidancin da baya kyautata wa iyalansa ko kuma baya siyawa iyalansa kayan bukatun da suke da su kuma amma yana so su kyautata masa ta hanyar yi masa biyayya kamar yadda yake bukata
to kamar yadda muka faɗa ba daidai bane mutum ya bar iyalansa da ya yi sabon musu bukatun su Allah ya dora masa wannan nauyin ubangiji subhanahu wataala yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim to mazaje suke tsaye da shugabanci akan mata da abinda Allah ya fifita sashin su da shi akan sashi sannan kuma da abinda suka ciyar na dukiyar su wannan ciyarwa da kake yi shi zai sa ka samu ita wannan qawama din wato tsayuwa da shugabanci akan iyalanka in har ya zanto baka iya ba su abinda za su ci su sha to shugabancin naka zai yi rauni kuma ka rasa wannan ikon a cikin iyalanka sannan su kuma iyalan wato miji abinda su mata ko kuma yaya dole ne su ma su sauke haƙƙin da ke kansu ko da shi miji ya zanto baya iya sauke haƙƙin da yake kansa to ke ki ba shi haƙƙinsa in ya soke kuma ki nemi Allah subhanahu wataala ya kwato miki naki haƙƙin amma in ya tauye miki haƙƙi ka tauye miki sika tauye masa haƙƙi to kun zama ɗaya kuma a gurin Allah dukkan ku kun zama azzalimai a gurin Allah subhanahu wataala ta ya zalunce ki kin zalunce shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana shugabanni wanda suke azzalimai marasa gaskiya marasa adalci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummarsa ku ba su haƙoƙin su da suke kanku ku kuma ku nemi Allah ya karɓo muku haƙƙinku ku ba su haƙoƙin su da suke kanku ku kuma ku nemi Allah ya karɓo muku naku haƙƙin saboda ka baya daga cikin hujja ka ce ai tunda shi baya sauke nauyinsa to ni ma bara in gallaza masa bara in ki ba shi haƙƙinsa wannan ba hujja bace ku ka duk kun zama marasa kirki marasa tarbiya a gurin Allah subhanahu wataala saboda ka shi wajibi ne ya kula da iyalinsa ko kuma wajibi ne ku yi masa biyayya akan duk abin da bai zama saban Allah ba
to sai wannan jikuma yake cewa mallam yaushe ya kamata miji ya baiwa matar da suka rabu abinda ake baiwa mata idan an sake su
to ban sani ba yana nufin yaushe ko wace mata ake baiwa in ka ce yaushe in yace yaushe wato kamar a wani lokaci ne daga za ya sake ta ko bayan wata daya wannan ba shi da lokaci amma wa ake bawa to wanda akwai sabani tsakanin malamai wajen cewa wace mace ce ake bawa al-mutaatu talaka mutaatu talaka wato dan jiyar da ita dadi sakamakon sakinta da aka yi al-Qur'ani ya zo da batun a kyautata wa matar da aka saki miji da ya saki matarsa ya kyautata mata ta hanyar ba ta wani abin da zai zama ya rarrashi zuciyarta ya rage mata damuwa da bukin ciki na rabuwar auren su Allah subhanahu wataala ya yi magana akan da za su auri mata ba tare da sun yanka musu sadaki ba kuma basu tare ba la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida famatti'uhunna 'ala al-musii qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin Allah subhanahu wataala ya ce babu laifi idan kuka saki matan da kuka aura kafin su tare kafin ku sadu da su wato ba su tare ba sai aka yi saki sannan ba a yanka sadaki ba wato an yi nikahu tafwid ana ya halatta ai daura aure daga baya kuma a zauna a tantance nawa za a biya sadaki wannan ita ce ake kira al-mufawwada wacce aka dakatar wato aka fawwala sadakin ta zuwa wani lokaci cewa sai an zauna an tattauna to an yi wannan an daura aure sai wani abu ya sa shi shi kuma ya gaba zai iya tafiya kan wannan auren ba sai ya ce ya sake ta to ga an sake ta bata tare ba sannan kuma ba a yanka mata sadaki ba to wannan za a bata rawun abinda za a yi mata muta'a muta'atut talaq to za a yi mata muta'atut talaq shine a bata wani abu duk da ba a yanka sadaki ba sai ya duba wani abu wanda zai sa ya kwantar mata da hankali ya rage mata radadin shi wannan saki din to wannan wani abu ne bil ittifaq akwai wannan sannan kuma akwai Allah gaba Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin ga wadanda aka saki suna da jin da jiyar da su dadi ta hanyar ba su wani abu na lallashi wannan haƙi ne akan wadanda suke masu takawa to kaga anan ba a ce sai wacce aka saki ba yanka mata sadaki ba akwai wacce aka yanka mata sadaki ita wannan in an sake ta bata tare ba ana bata rabin abinda aka yanka mata fa nisu ba farattum kamar yadda Allah ya ce za ku ba su rabi wacce ba a yanka mata sadaki ba kuma bata tare ba za a yi mata wannan muta'atut talaq wacce kuma aka sake ta an yanka mata sadaki ko kuma an tare da ita sannan kuma daga ba aka sake ta in an tare da ita daman ta ci sadakin ta to wannan muta'atut talaq kuma zai biyo baya na a kyautata mata الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا الله سبحانه وتعالى يا قول نسك إيمان إذا كك أورماتا سنة سيكك سكيسو كافم ستاري تباغل إدا أكنسو دزاس يمكو أما كجير سودادي جير سودادي وانا شيني ko ba su wani abu to kaga anan ubangiji subhanahu wataala shi ma kawai ya anan kawai an ambaci cewa in aka sake ta ba tare da an tare da ita ba amma ko ba a ce in ba a farlanta mata sadaki ba an farlanta mata sadaki tana da rabi to tana da rabi sai kuma a mata muta'atut talaq wato in har ya zanto a tare sai a mata muta'atut talaq waccan aya wa lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf yana da muta'atut talaq to wannan shi yasa malamai suka yi sabani kan cewa to wace ce za a bawa wasu suka ce al mufawwaza waccan ta farko kawai ita ce aka ce a bawa wasu suka ce kuma wajibi ne a bata wasu suka ce kowace mace wajibi ne a bata wasu malamai suka ce kowace mace wajibi ne a bata wasu daga cikin malamai kuma suka ce mustahabbi ne ba wajibi bane wato kyautatawa ce ihsani ne kamar gurin maliki ihsani ne amma gurin wasu malamai wajibi ne a ba kowace mace da za a saki a yi mata wannan kyautatawar domin a rage wannan radadi saboda ayoyin da suka zo sun zo ne a bisa sigogi daban-daban a kowace ba a yanka sadakinta ba aka ce a yi mata a kowace kuma kawai ce akai ba a tare da ita ba aka ce a yi mata akwai kuma inda Allah ya ce walil mutallaqati al mutallaqat annan ya kunshi kowace mace da aka saki a yi mata mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin wasu malikiya sun tafi akan cewa mustahabbi ne wato kyautatawa ce idan mutum ya yi yayi abu mai kyau dan bai yi ba za a ce yayi laifi ba
sai sakon Umar Bello daga budin Ganjar Sokoto yake cewa menene matsayin likafanin da ake wanda ake barin fuskar mamaci a bude ba a rufe ta ba
a ka'idar likafani ana rufe gaba ɗaya cikin mamaci ba a barin fuskar sa ko kansa a bude za mu ga a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ce sayyidina Abubakar ya zo yake cewa ya bude fuskar sa fa kashafa an wajhihi fa qabbalahu ya bude fuskar sa sai sumbace shi kaga ya nuna an rufe annabi sallallahu alaihi wasallam ruk da likabanin sa ba a bar abin nan sa ba hadisin rasuwar kashe abin nan Mus'ab hadisi yana cikin sahihaini Mus'ab ibn Umair lokacin da aka kashe shi a aikin Badar ya zanto abin da yake sanye da shi suna sifanta cewa daga cikin sahabbai wani Abdurrahman ibn Auf ina ne shi yake shiro to hadisin yake cewa wasu mu sun tafi ba su samu komai ba daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya nufi a samu na duniya ya ce daga cikinsu akwai irin su Mus'ab ibn Umair ce lokacin da ya yi shahada ya zanto gwadansa ne kawai a jikinsa idan muka rufe kafafuwansa idza ghutti rijlahu bada ra'suhu wa idza ghutti ra'suhu badat rijlahu idan aka rufe kafarsa sai kansa ya fito aka rufe kansa sai kafar ta fito kaga wannan ya nuna ana son a rufe shi ruf amma abin da yake da shi ba zai isa ba har a samu a rufe shi haka dai aka yi aka samu aka je aka yi jana'izar sa aka rufe shi kaga wannan ya nuna ana rufe jikin mutum gaba daya wanda ba a rufe kansa shine wanda ya mutu yana haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiyan kada ku rufe kansa to shine aka ce a bar kansa a bude saboda shi mai abin da ba a rufe kansa amma sauran mamata da za su mutu za a nade su a cikin kafanin su a rufe su rabu gaba daya na'am
sai sakon da yazo daga Ahmad Abu Ibrahim daga Damaturu shi kuma yake cewa mallan wanda yayi salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sigar Allahumma sayyid salli wa sallim ala nabiyina Muhammad zai samu cikakken ladan wanda yayi salati ko kuwa sai dai idan yayi salatul ibrahimiyya
Annabi sallallahu alaihi wasallam ban salla alayya salatin sallallahu lahu biha asharan wanda duk yayin salati to shi ma Allah zai masa 10 da wannan salati da yayin mafi karancin sigar salati shine wanda ta kunshi abin da aya ta zo da sallu alaihi wa sallimu taslima shine Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim idan mutum yayi wannan to yayi salati mafi karancin lafazin da zai amfani da su kenan wajen salati ya ambaci salati da kuma sallama kuma in yayi haka to yayi abin da Allah subhanahu wataala shi kuma zai dinka masa shi goma kuma dama wannan haka yake a dukkan ayyuka masu kyau Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda duk yazo da abu mai kyau to yana da irin sa goma saboda haka in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kamar ka fadi in ka fada sau ɗaya kamar ka fada ne sau goma daidai yake da ka fada sau goma in ka fadi goma kamar ka fada sau ɗari in ka fadi zuka kamar ka fada sau dubu ma'ana duk dai lawan adadin da kai za a linka maka iradan wannan sau iya adadin wannan wanda ya salatul ibrahimiyya salatul ibrahimiyya ya kunshi alfas da yawa gurgurdan lafuzzar da suka zo ciki da kuma sigar da kai amfani ta gurgurdan irin yadda ladan ka zai kasance in kai salatul ibrahimiyya daya daidai yake da kai goma in kai goma daidai yake da kai ɗari in kai ɗari daidai yake da kai dubu so wannan ne shine za a yi ta dindinka maka shi goma babu shakka wanda zai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid babu shakka ya zo da wasu lafuzza da wasu addu'o'i ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad da Annabi Ibrahim da iyalansa wanda bai cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim bai zo da su ba saboda kowanne kuma wa li kulli darajatin mimma amilu kowa zai samu matakin aikin sa ne iya abin da ya aikata shi zai ga sakamakon sa
sai sakon Musa Garba daga ungurin jihar Yobe shi kuma yake cewa malam mutum ne su ma har lokacin sallah ya fita shin zai rama sallar ko kuwa shikenan
idan bayan shigar lokacin ta ne wato an yi kira sallah azhar lokacin ta ya shiga sannan sai ya suma to wani akwai azhar a kansa saboda faralin ta ya riga ya hau kansa sannan suman ya same shi amma ya suma azhar bai farfado ba sai magruba sai bayan sallar magruba ko ana sallar magruba kaga bai samu wato azhar ta riske shi lokacin yana da cikin hankalinsa ta wajaba a kansa amma la'asar ta same shi a cikin suma saboda haka ita bata ma zama wajibi a kansa ba balle ta da biya ta saboda haka kaga anan zai biya azhar ne amma ba zai biya la'asar ba saboda haka in har ya ta wajaba a kansa kafin ya suma to wannan in ya farfado zai biya in ko bata wajaba a kansa ba yana suban manta riske shi to wannan ba zai biya wannan sallah ba sai dai in ya farfado a cikin lokacin ta inda zai farfado kafin faduwar rana kaga ya samu la'asar sai ya sallace ta
sai wannan ita kuma take cewa mallan ita ma'aikaciya ce kuma tana son ta rika tashi tana yin sallar dare amma kuma gajiya ba ta baranta kuma da zarar asuba ta yi sai ce ta dana sanin wucewar wannan daren da ta yi ba ta raya shi ba tace to mallan za ta iya raya daren asabar da lahadi kuma ba za ta yi laifi ba domin ta keɓe su kadai da wannan bautan
babu shakka an hana keɓance wani dare wanda ba Allah ne ya ke bance shi da ibada ba. Allah ya fifita mana Lailatul Qadri da dareren goman ƙarshe na Ramadan, wanda an nuna mana wasu falalar su ta musamman. To ba dai akwai wannan sin da yake nuna falalar wani dare ba baka ke bance shi da ibada, sai dai ita anan ba ke bance daren tai da ibada ba, ma'ana a lokacin take samun dama. Wato tana tashi daren Asabar da daren Lahadi ta yi sallah, ba wai dan tana ganin cewa sallah a wannan daren yana da lada ta musamman ba, saboda ba a cewa ta keɓance daren Lahadi, ma'ana a ranar da ta samu lokaci, saboda ka sai ta zanto tayi ibadar a lokacin. Inda a ce za a yi hutu, misali za ta karɓi hutu, ai kaga ba lalle ta ci gaba da keɓance waɗannan dararen guda biyu ba, za kuma ta ci gaba tunda tana son abin. Za a ga tana yi kuma a sauran dare da ke, to ka wannan babu wani abu, dama abinda ba a so ta kudurce cewa shi wannan daren saboda wani dare ne na musamman a wajenta shi yasa take ibada a cikinsa, to wannan shi ne aka ce ba kyau, in ta yi haka ta zo da wani abu sabo da babu shi a addini.
To sai wannan yake cewa malami menene hukuncin wanda yake mantawa da zikiri a cikin ruku'i?
Tasbihi da mutum yake a ruku'u ko a sujjada wannan mustahabi ne, ba wajibi ba ne, don mutum ya manta shi babu sujjadar rafka ma a kansa.
Sai wani mai tambaye shi kuma yake cewa malam, shin menene matsayin saje a musulunci?
Saje ko shin gemu ne ko ba gemu ba ne? Wannan malamai suna da saɓani wajen iyakance gemu, wato haddul lihiya, ina ne ake cewa lihiya? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a tsayar da gemu. To ina igebu yake fara, ina yake karewa? Wasu suka ce daga abin da ya kama tun daga uwar kansa, tun daga wajejen kunnuwansa har zuwa haɓarsa, duk sunan shi gemu. Wato kaga abin da ya shafi kumatu, wasu ma har da abin da yake ƙarƙashin wuyansa, raƙabarsa, duk suna sa shi a cikin gemu. Wasu kuma malamai suka ce abin da yake ƙarƙashin haɓarsa wannan shi ne gemu, banda abin da yake kan kumatinsa da kuma abin da yake ƙarƙashin wuyansa, wannan baya shiga cikin gemu. Saboda wajen tantance haddin shi wannan lihiya ɗin shi ne aka samu saɓani da malamai wajen abin ɗin, amma dukkanin sun yi ittifaki akan cewa abin da yake ƙarƙashin haɓarsa wannan yana cikin lihiya, yana cikin lihiya, shi ne ma lihiyar, domin shi ne al-lihiya, al-liha ko al-lahyu, shi ne ƙarƙashin wato haɓaka, shi ne asalin kalmar Allahu take nufi da Larabci. Zaka ce al-liha shi ne gashin da yake ƙarshen haɓar mutum. To shin ya ƙunshi hadda wanda yake kan kumatinsa ko kuma wanda yake ƙarshen wuyansa? To wasu suka ce duk yana ciki, wasu kuma suka ce a'a, banda wannan ba zai zama ciki ba. Saboda ka aske gashin da yake ƙarshen wuya ko wanda yake kumatu, ba daidai yake da aske gashin da yake haɓa abin nan a ƙarƙashin haɓa ba, wannan shi bil ittifaq yana ciki, domin kalmar Allahu din tana nufin wannan, sauran kuma mahalli ne na khilaf tsakanin malamai.
To sai wani ke malam, mutum da ya taɓa cin abinci da haram ko kuma ya dinka tufafi da haram, daga baya kuma sai aka yi masa nasiha, to malam yanzu ya zai yi?
To haram yana nufin kayan wasu ya ci, ko kuɗin wasu ya ci ya yi ɗinkin, ko ya ci abinci da kuɗin sata, wannan sai ya ƙoƙari ya mayarwa da masu shi, ya yi takhallusi da wannan abin da ya san ya sata, ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. In akwai waɗanda ya sani su ne masu abin, ya san yadda ya mayar musu, idan ba su nan magadansu suna ne ya mayarwa magadansu, idan ba su nan bai san inda zai same su ba magadansu, to ya sadaka da wannan. In kuma a'a, ta hanyar neman ci, misali yana sayar da abin da karamta a sayar, yana sana'a sayar da taba ko kuma yana duba ko wani abu irin wannan, ta haka ya samu kuɗin, wannan tuba zai yi kawai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi kenan, ba mutum sai ya fitar da kuɗin ya je ya yi sadaka da su. In ya tuba zuwa ga Allah shi kenan, tuban ya ishe shi.
To ne ke cewa sako ne daga Ummul Khairi Tarawu, ita ke cewa malam, karatun wato za a iya yin karatun sallar nafila da dare a asirce, ko kuwa karatun sallar shafa'i da witri shi ma a asirce?
Dan magana za a iya yi, za a iya yi, ya halatta, amma dai idan mutum yana so ya samu sunna, ma'ana ladan sunna shine ya bayyana yadda zai ji yadda kansa, ya bayyana karatun yadda shi zai riƙa ji, wato inda akwai wani yana bacci ba zai tayar da shi ba, kuma zai tayar da maƙota ba, ba wanda zai je sa lasfika yana tashi mutane ba. To in yayi haka yayi samu ladan wannan sunnar, in kuma ya boye gaba daya a sirce wannan sallarsa tayi ko ba wani laifi da yayi sallarsa kuma tayi.
Wannan kuma yake cewa shin mutum zai iya hade sallar shafa'i da wutari raka uku a jere?
Na'am, ya zo a cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar witri, ya karanta a raka'ar farko ya karanta subhi rabbikal a'la, a raka'a ta biyu ya karanta hal ataati hadithul ghashiya, a raka'a ta uku ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul a'udhu biyu wa lam yajlis illa fi akhirihin, haka ya zuciya bai zauna ba sai a ƙarshe. Wannan hadisi yana cikin sunan an-Nasa'i, saboda haka ya nuna cewa in ya hade su gaba daya wannan ma sifar ta zo a sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. In kuma ya ga dama ya yi biyu ya yi sallama ya tashi ka huda, in ya ga dama ya yi biyu ya zauna sannan ya tashi ka huda ya yi sallama.
To sai tambaya karshen gurin ki cewa sannan kuma karanta suratul, zai iya karanta suratul ikhlas a raka'a ta farko, falak ta biyu da kuma nas a raka'a ta uku?
Na'am, ya yi haka bai yi laifi ba, amma yadda zai karanta sabbi hisma rabbikal a'la a raka'a farko, hal ataati hadithul ghashiya a raka'a ta biyu, a raka'a ta uku kuma ya karanta qul huwallahu ahad, abinnan qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad da mu'awwidhatayn, in yayi haka shi ma yayi sunna.
To mallam tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa mara lafiyar da baya iya yin alwala da kansa, shin wani mutum na iya yi masa alwalar?
Na'am, za a iya wa mutum alwala idan ba zai iya yi ba, haka nan za a iya masa taimama ma idan ba zai iya yi ba.
To ne shi kuma yake cewa mallam shin ya tabbata a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah ya jarabce shi da makancewa Allah zai musanya masa da gidan aljanna ranar kiyama?
Na'am, hadisi ne sahihi, yana cikin Jami'u Tirmidhi da Muslim Imam Ahmad. Isa Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ayu rajul adhabtu lahu habibatahu wa sabara wa ihtasaba laysa lahu thawabun duna aljanna, laysa lahu inda Allahi thawabun duna aljanna. Duk wani wanda Allah, Annabi yake cewa duk wani wanda Allah subhanahu wataala ya tafiyar masa da idanunsa biyu waɗanda yake so, habibataihi idza azhaba Allahu li 'abdin habibataihi, habibataihi su ne idanuwansa biyu, su ne abin ƙaunarsa, sannan ya yi haƙuri ya nemi ladansa a wurin Allah, to ba shi da wani sakamako da Allah zai masa da ya kasa aljanna.
To sai mai wani tambayar shi kuma yake cewa mallam shi ma'aikacin gwamnati ne kuma suna yin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje, idan za su tafi akan ba su kuɗin wutar da kuma cin abinci, so yace idan sun je kuma mai gidansu yakan dauki nauyinsu da kuɗinsa sai su nasu ya zama ba su kashe ba. To mallam akwai wata tafiya da ta tashi sai aka biya shi kuɗinsa na tafiyar tun kafin visa ta fito, saboda haka sai ya kashe galibin waɗannan kuɗaɗe da ginin gidansa, kasancewar ya san cewa idan sun je ma mai gidansu ne yawanci yake daukar nauyin nasu, to sai zamana kuma bai samu visar tafiyar ba har su suka je suka dawo. To shi ne ke tambaya kuɗin kuma yana da yawa, bayan haka kuma sai aka ma canja shi wurin da ba sa yin tafiye-tafiye, shin menene matsayin wannan kuɗin da ya riga ya ci a wurinsa?
To a ka'ida in aka ware kuɗi za a yi aiki, ba a yi aikin da shi ba, shi ne kuɗi ya koma lalitar al'umma, wannan shi ita ce ka'ida, ta ce ga wasu kuɗi za ka yi abu kaza da su, in ba ka yi abin ba saboda wata larura to kuɗin bai halatta gare ka ka ci su ba, saboda haka sai ka bayar da su inda aka baka, in ya zanto ba za su iya komawa ba saboda yadda al'amura suka lalace, in aka ce za a bayar da su wasu ne ba za su karɓe su cinge ba za su koma lalitar ba, sai ka yi aikin alkhairi da shi na al'umma, sai ka yi wani abu da ka san al'umma za ta amfana da shi, ka samu lada ta hanyar yin wannan aiki da kai da kokarin kaucewa abin da Allah bai halatta maka ba, ka samu ladan wannan kuma ka kubuta daga haƙƙin wasu da zai rataya a wuyanka, saboda haka tunda har ba a yi tafiyar ba to wannan haƙƙin sa shi ne ya koma ga al'umma waɗanda daman dukiya su ce.
To sai wannan kuma yake cewa mallam yaro ne ba shi da lafiya, aka kai shi asibiti za a yi masa aiki, to sai aka ce mahaifinsa ya kawo kuɗin da za a yi aikin, sai ya aiko da 20,000, amma kuma kafin a yi wa yaron aikin sai yaron ya rasu. to malam yace yaron yana da mahaifiya wacce kuma uban yaron baya iya kulawa da ita yadda ya kamata to sai aka yanke shawara kawai a bata wannan kudin da ya bayar domin aiwa yaron aiki dan ta ja jari shine suke tambaye malam shin hakan da suka yi sun yi daidai a addinance ko kuwa mayarwa da mahaifin yaron zai kudin sa
idan matarsa ce ita ce mahaifiyar yaron ma'ana matarsa ce kuma ya zama baya kula da ita sai aka samu wasu kudade da aka zo dan a kula da yaron kuma ya zanto ba ba a yi amfani da su ba za a iya barwa ita matar ta yi amfani da su da daman a shari'ance idan miji baya bawa matarsa abin da zai ishe ta to tana iya daukan gurgurar abin da zai ishe ta saboda haka dan ta rike wannan kudin ta yi amfani da shi wajen cike gurbin abin da ya kamata ya yi mata bai mata ba wannan ba laifi akai ba
to wanda shi kuma yake cewa malam mutum ne ya kasance sanda yana cikin kuruciya yana daukar kudin mutane ba tare da sanin su ba to malam yanzu ya girma yayi aure Allah kuma ya bude masa hanyar samu ta halak tunda kuma yana dama ya bar wannan hanyar da yake tun yana yaro din to sai yake tambaye malam taya zai ya maida waɗannan hakokin da ya dauka na kasancewar waɗanda ya dauka wasu ma ba sa raye waɗansu kuma bai san inda suke da zama ba yanzu kuma ba zai iya tuna adadin kudin da ya dauka din ba shin waɗanda ya san inda suke zai iya kiyastawa ya maida musu kudin su da ya dauka ba tare da sanin su ba
na'am wannan shine abin da yake wajibi a kansa ya bayar musu da hakokin su koda ta hanyar yakintata ne yakintace abin da yake jin a ransa cewa wannan in bai fi ba abin da na dauka nasu ba to ba zai kasa ba ya bayar musu ta hanyar da yake ganin zai iya bayar musu ba tare ma da sun san shine ba idan ba sa nan wanda ya ci kudaden nasu ba sa nan ko dai sun mutu kuma babu wasu magadan su da magadan su zai bayar wa da magadan to idan to babu magadan to kaga anan sai yayi sadaka ya musu sadaka da shi da zimmar Allah subhanahu wataala ya ba su lada saboda ka sai wani abu wanda al'umma za ta amfana shi kuma ya zama musu sadaka
to sai sakon da yazo daga Shehu Isa da Yanu daga Lagos suke cewar ina son sanin ingancin hadisin da ya nuna cewar ba wato bisa ga lamarin kiran sallah shin da gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar shine dun Bilal da sinin daidai suke saboda baya iya fadar sinin din daidai
wannan ba hadisi bane babu shi a wani littafin hadisi cewa sinu Bilal shirun Annabi ya ce sinu din zai ce bai ce ashhadu yana ce ashhadu Annabi ya ce sinu din sa shirun ce wanda ba hadisi bane babu shi a daya daga cikin littafin hadisi kamar yadda masana malamai suka yi bayani Ibn Kathir ya faɗi wannan a gabanin sa malamin sa Al-Bizzi ya faɗi wannan ka duba littafin Al-Maqasid Al-Hasana na Sakhawi littafin Kashf Al-Khafa duk sun kawo wannan magana cewa ba ya da asali babu shi a littafin hadisi magana ce kawai da take yawo akan harasan waɗanda suke awamun nas ga magarin jama'a kawai shikenan sai akan sai hadisi ne babu shi kuma sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu fasihi ne babu wanda yace maka sayyidina Bilal ashabi yake cewa wannan ba gaskiya bane Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mafarkin kiran sallah ina da hadisi Abdullah ibn Zaid ko Abu Mahdura Abdullah ibn Zaid ibn Asim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya allimhu bilalan fa innahu anda minka sautan ce je ka koya wa bilal dan yafi ka dadin murya wato wanda yake ba ya fada shin da yake ce mata ba a kira shi cewa sautin sanadi ba mai dadin murya wannan ba zai zama mai dadin murya ba haka bilal fasihi ne yana fitar da harufa yadda ya kamata magana cewa ba ya fitar da shin wannan ba gaskiya bane
sai shi kuma ne yake cewa malam menene bambancin sallar roƙon ruwa da kuma ta kusufin rana ko kuma wata
sallar kusufi sallah ce da ake yin ta da raka'a da ruku'u biyu raka'a biyu ce amma mai ruku'u biyu saboda ka kaga tana da ruku'u hudu kowace raka'a biyu kowace raka'a tana da ruku'u biyu sannan tana da sujjada hudu tana kowace raka'a da sujjada biyu gare ta wannan ita ce sallar khusufi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita karatu a cikin ta gaya yana dogon musamman raka'a farko zai ya dade yana karatu sannan kuma yayi ruku'u shi ma ya dade kusan dadewar da zai yi a tsaye qariban min qiyamihi sannan ya dago in ya dago ya kuma yin karatu wanda yake kusa da karatun da yayi na farko sannan ya ruku'u kusa da karatunsa da yayi na biyu din sannan ya dago sannan kuma ya tafi sujjada sannan ya dago kuma sujjada ya dago sannan ya dawo ya sake raka'a ta biyu to sannan in ya gama sai ya juyo sai ya mutane hudu ba wannan ita ce salatul kusuf ita haka take raka'a biyu da ruku'u ruku'u hudu sujjada hudu sannan kuma bayan an gama sai ayi hudu ba ita kuma salatul istisqa annabi sallallahu alaihi wasallama yana fara yin huduba ne sai ya fara yin huduba duk da ba huduba yake yi irin yadda ake hudubar sallar juma'a ba kusan addu'o'i ne yake kamar yadda cikin hadisin Abdullah ibn Abbas cewa la yakhutubuka khutbatukum hadhihi sai ba yana nufin baya yin hudubar ba irin hudubar nan da kuke ta juma'a ba a shi addu'a yake yi yayi ta tazarrui yayi ta tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wataala in ya gama to sai juya sai yayi raka'o'i guda biyu to ya zo hadisin Abdullah ibn Abbas sallaka salatul idi ya sallaka ba sallar idi sai haka wasu daga cikin malamai sai suka ce to sallar idi tana da kabarbari 7 a raka'a farko kabarbari 5 a raka'a ta biyu to haka zai yi kabarbari 7 a ta farko kabarbari 5 a raka'a ta biyu sannan ya karanta hal ataka hadiya bin sabbih isma rabbikal a'la da kuma hal ataka hadithul ghashiya wannan su aka sani a karantawa a sallar idi sannan sai ya sallama to wannan ita ce salla ta bin nan ta duk da imam malik a wajensa zai sallace ta raka'a biyu ba tare da yayi kabarbarin din duka ba bai da zuwa cikin hadisin abdullahi dan abbas cewa zai sallace ta haka nan wannan shine ra'ayin imam shafi'i alaihi rahmatullah saboda haka ita sallar bin sallar istisqa afwan sallar ina sallar istisqa ita na kasancewa da wannan siga sannan kuma in zai canza yazo zai salla zai canza abin din sa mayafinsa annabi ya canza mayafinsa ka fadar dama ta koma hagu ta koma dama mutum yana sanye da alkebba ne ya juya ta ta koma baibai hannunsa na dama ya shiga na hagu ya koma na dama to kaga duk wannan babu shi a cikin sallar kusufi na'am
to sai wannan shi kuma yake cewa malamin da Allah yana so a yi wa matarsa nasiha tana yawan yi wa yaransu munar magana lokaci in ranta ya baci yace kuma idan yi mata magana sai ta ce ai tana yawan yi musu addu'a kuma
to wannan kuma shi ne salatu amalan salihan wa akhra sayyi'a da hada mai kyau da mara kyau ba a san iyaye suna yi wa yayansu munar addu'a saboda addu'ar iyaye karbabbiya ce a gurin Allah yana daga cikin wadanda Allah yake karbar addu'ar su da wuri su ne iyaye don haka baya dacewa uwa ko uba ta rika yi wa danta addu'a ko tana da hadisin Juraij mai yawan ibada lokacin da mahaifiyarsa ta zo tana kiransa yana sallah yace rabbi ummi wa salati ubangiji ga mahaifiyarta da kira ta gashi kuma ina sallah a ransa kenan sai ya ci gaba da sallarsa ta koma kashe gari ta kuma dawowa daidai lokacin yana sallah ce rabbi ummi wa salati sai ya ci gaba da sallarsa akai haka sau uku sai ta masa addu'a cewa kada ka karbi ransa sai ka nuna masa fuskokin ka karuwai to kuma sai da Allah ya jarrabe shi din zan to wani makiyayi yayi ma wata ciki da aka tambaye ta wai ba ciki sai ta ce Juraij ar-Ra'i aka jarrabe shi da wannan mutanen gari suka zo suka faffasa masa ɗakin bautar sa suka sauko da shi sai kurin kashe shi yace to ku daka takakkoshi ku ba ni dama yi raka'a biyu zai ce wa yaron yana tsarin goyo waye babanka ya ce babana shi ne makiyayi to daga nan kuma suka dawo suka yi ta nadama abinda suka yi masa suka ce za ma su gina masa ɗakin bautarsa da gwal ya ce a'a saboda da shi yadda suka same shi to a shayar anan kaga addu'a ce ta yi masa sai da ta ci shi duk da gashi a cikin ibada yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum kada ku yi wa kawunan ku wurin addu'a, kar ku yi wa iyayen ku, ku dace da lokacin da Allah yake karbar addu'a sai ya zanto addu'ar ku ta karbu, kuma daga baya ku zo kuna da nasari. Saboda ba ya dace wa iyaye su rika yi wa ƴaƴan su munanan addu'o'i, idan yaro yayi ba daidai ba sai masa addu'a ce Allah shirye ka, sai dai Allah shirye ka, wannan kalma tana da kyau, roƙa masa shiriya. Dama haka muke kullun a cikin sallolin mu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Haka wannan shine abin da ya dace, ba wanda za ta rika danta mummunar addu'a, wanda mata san hatsarin abin da take, bata ce tayi masa mummuna kuma tayi masa kikkiawa, to in aka karbo kikkiawa aka karbo mummunan za ta so ta ga mummunan, ta ga kikkiawa ai ba za ta so ta ga an gauraya masa mai mara kyau da mai kyan ba, tana so ta ga abin da zai faranta mata koyaushe.
To sai Amara daga Wutura take cewa malam, menene hukuncin hura abinci, misali idan mutum ya dabo shayi a cokali da zafi sai ya hura da bakinsa domin ya huce?
Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to ya hura abincinsa ko abin shansa, ya hana hura abin, yana daga cikin labarci da sha, yana daga cikin labarci da sha, kada mutum ya rika hura abin da zai ci ko da bakinsa ko abin da zai sha da bakinsa, domin yin haka zai sa wani ba zai amfana da abin ba, domin dole wani zai kyankyabi ka an kawo abinci kana hura shi da baki, kaga in akwai wanda zai ci tare da kai ka sa masa matsala da ba zai ci abincin ba, ko kuma ya ta jin kyankyamin abin da yake ci, in ma kai kadai kake ci tana yiwa ka rage, tana yiwa ka rage. Shi yasa wasu malamai suka ce koda mutum shi kadai ne kada ya hura, wasu malamai suna cewa shi daura kana hura da baki yana nuna hadama, wato ka kasa ma hakuri ya dan huce sai ka hada da hura, wato kuma wanda bai kamata ce musulmi yana nuna hadama sa akan harka abinci ba. Akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yukalu ta'am hatta yadhhaba bukharuhu, kada a ci abinci har sai tulurinsa ya tafi. To kaga ma'ana ka dan hakuri har tulurin ya zama ya sauka sai ka ci, haka baya daga cikin ladubban ci ko sha mutum ya busa ya hura da bakinsa.
To ne ke ce mallan tambaye sai ta ce menene hukuncin yin sallah ta hanyar bada tazara tsakanin masu sallar, domin yace su suna kasato gani a yanzu kuma haka suke yin sallar, abin yana damun su, amma kuma su sukan zauna ne sai sun tabbatar an idan da wannan sallar su kuma sai su yi tasu daban, shine suke so mallan ya taimaka musu da karin bayani.
To wannan dama ba a samu wannan ba sai lokacin da wannan COVID-19 ta bulla a duniya, zanto a cikin matakan da masana harkar lafiya suka rika bayarwa shawara cewa a samu social distancing, a samu tazara tsakanin mutum da mutum, kada a kusanci juna. To kaga shi kuma musulunci ne kawo sallah, ya kawo a hada sahu, kada a bar wani gap tsakanin mutum da mutum a sahu, shaidan zai shiga tsakiyarsu ya ta saka musu waswasi, sallar su ta kasa samun nutsuwa. To kaga da aka zo ga wannan umarni ga kuma wannan matsala, sai zanto min babu larurati ne ake cewa kada a yi hakan. To ya zanto wurin da ake ko hukuma ko wani abu sun farlanta cewa dole a yi wannan. To kaga anan baka da zabi wa kai ka zabi ka nesanci dan uwan naka ka kama tso kusa da shi ba, wani abu ne da aka tilasta ka a wasu kasashen ma har daure mutane aka rika yi akan wannan, dan sun yi sallah sun hada jikinsu sai a zo a tattara su a kama su. To kaga zai a jefa ka cikin irin wannan, shikenan sai ka hakura. Wasu za su zabi su yi sallar su kadai, domin daga cikin maganganun wasu daga cikin malamai cewa sallar da ba hada sahu kamar sallar mutum daya take, kamar mutum shi yayi sallar sa ne shi kadai, sai ga to dan menene zai je ya yi wannan sallar gare ya sallasa shi kadai. Idan ya zanto ku za ku iya haduwa ku hada sahun, kuma babu wani abin da zai biyo baya, ma'ana babu wata tsanantawa, shikenan sai ku hada sahu ku yi sallar ku, wanda kuma za su ware su ware su yi sallar su, bai zama tila sai kun yi tare da su ba. Amma dai wannan shine dalilin da yasa ake haka din, kuma wanda suka yi sallar a hakan ba za a ce sallar su bata yi ba, da suka yi sallah da tazara din ba a cewa sallar su ta baci ko sallar su ba sallah bace, sun yi sallah, wanda kuma suke ga za su hade suka hade za su yi sallar su sai su sallar su. Wato matsala da aka rika samu a rika bai da abun ya zan kamar wasa, sai ka ga abinda ba sallar ba don an kaɗu aiki za a yi hotuna sai a hada jiki, amma da an zo masallaci kuma sai a ware, sai zanto kamar ana zargin a sallah ne ake daukan COVID-19 din, amma in a wajen taro ne na daukan hoto ko na biki ko wani abu, duk wannan COVID-19 din ba ta zuwa, sai an tsare shi ga masallaci. Za ka ga ai ta nuna hotuna irin wannan, za ka ga wasu suna zaune a masallacin a mammanne da juna, amma da an zo sahu kuma sai kowa ya yi tawari, kowa sai koma ya shi kadai ya tsaya. To kaga wannan ya koma abin ya zama wasa kenan. Ita sallar ita ce ake muna nawa zato, wanda kuma hakan da za a yi ba daidai ba ne. Za ka ga mutane suna cikin bus tare suke, ga kujerar wannan, ga ta wannan, ga cinyar wannan, ga ta wannan, amma da an fito kuma gurin sallah sai kuma a daidaitu. To kaga wannan duk ya zama wasa, wannan duk ba haka ya dace ba. In za a ɗauki matakin duka a ɗauke shi bai ɗaya ko ba ina ne, da gurin sallah da gurin da ba sallah ba. Amma yanzu to a wasu gurare za a haɗe an zo sallah kuma a ware, to wannan ya zama akwai izgili ga ita kanta shi kanta ibadar.
To malalai tsakar alkari, masu sauraron mu daga duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokacin, sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma WhatsApp akan lambar waya 0703-6-0-4-5-5 ko kuma ta kan adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malamin a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana sai da rasasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما